A ƙarshen makon da muke fitan nan ne kasar Faransa
ta ba wa gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru gudunmawar motocin yaƙi guda 12 da kayayyakin yaƙi har ma da rigunan waɗanda albarusai ba sa hudawa domin su ƙarfafa yaƙi da ƙungiyar nan ta Boko Haram. Wannan gudunmawar da ga alƙalamin lissafi za su kama $318,000 na sifin kuɗin Jamhuriyar Kamaru. Jakadiyar kasar Faransa wanda take kafa a kasar ta Jamhuriyar Kamaru ce Christine Robinson ta mika wa ministan tsaro na kasar ta Jamhuriyar Kamaru Joseph Beti Asumo makullan motocin Akatiye General a birnin Yaounde. Christine Robinson da take wa manema labarai jawabi ta ce wannan gudunmawa dai sai ne daga cikin alƙawurukan da shugaban ƙasar ta Faransa François Hollande ya yi wa shugaba Biya a lokacin da ya kawo ziyaran aiki ranar 3 ga watan Yuli 2015. Ta ci gaba da cewa za mu ci gaba taimakawa ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru domin yaƙan 'yan ta'addan Boko Haram. Shi ma ministan tsaron na ƙasar ta Kamaru Joseph Beti Asumo da ya ɗauki jawabi ya ce zumuncin da ke tsakanin kasar Faransa da kasar Jamhuriyar Kamaru ba wani sabon abu bane, kuma wannan alƙawari ne a tsakanin shugaban kasar Faransa François Hollande da Mr. Biya. Kodayake kasar Faransa uwargijiyar kasar Jamhuriyar Kamaru ce, kuma akwai yarjejeniya a tsakanin kasashen biyu tun tali-tali. Na tambayi Alhaji Gana Bashar, wani masanin harkokin siyasa, koya wannan gudunmawa da kasar Faransa ta kawo wa kasar Jamhuriyar Kamaru bai zo a ƙarshen lokaci ba kuwa?
Hakika ta taimaka mana, to amma akwai wata ba, domin tun lokacin da muka so a taimaka mana ita kasar Faransa ba ta kawo taimako ba. Za mu gani, amma ai an riga an ci ƙarfin Boko Haram. Dama ana zargin kasar Faransa da wannan, da cewa suna da hannu a cikin yakin Boko Haram nan a kasar mu ta Kamaru.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.